Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a jamhuriyar Congo da ya barin shugaban kasar Denis Sassou Nguesso fada da wa'adin mulkin sa na shekaru 32. A wata sanarwar da ta gabatar mai magana da yawun ma'aikatar Mark Turner ya ce kurakuren da aka yi a lokacin zaben da kuma kama magoya bayan masu hamayya daga baya sun dagula zaben da kila da an yi cikin lumana. Haka kuma ya ce Amurka tana nuna damuwa sosai akan abin da ya samu dubban 'yan kasar da suka waye garin ranar 4 ga wannan wata na Afrilu da jin karajin harbe-harbe da kuma tashin nakiyoyi. Al'amarin da ya sa suka arce daga gidajensu a Brazzaville babban birnin kasar. Gwamnatin Congo ta ce wakilan tsohuwar kungiyar 'yan yakin sa kai ne suka kai wa sansanonin gwamnati hari a ranar. Ta ce an kashe jami'an tsaro guda 2 da farar hula guda 2 da kuma mahara guda 12 a arangamomin da aka yi. 'Yan takarar masu hamayya sun ce an tufka magudi a zaben da aka yi a ranar 20 ga watan Maris domin shugaba Nguesso ya samu nasara. Daya daga cikin 'yan takarar, General Jean-Marie Makoko, ya yi kira ga jama'a da su zanga-zanga nuna rashin amincewa sakamakon zaben. Shugaba Denis Sassou Nguesso ya samu nasarar sake tsayawa takara bayan da ya sa aka yi wa tsarin mulkin kasar Kwaskorima domin fitar da bangaren da ya kayyade wa'adi da yawan shekarun dan takara. Tun 1979, in baicin shekaru 5, shugaban dan shekara 72 yake jan ragaman mulkin kasar. A can kasar Djibouti kuma ministan harkokin cikin gidan kasar ya ba da sanarwar cewa shugaba Ismail Omar Guelleh ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi jiya Juma'a da kashi 68.7 daga cikin 100 bisa sakamakon farko da aka gabatar. Ministan Hassan Umar Mohammed ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa an kammala kirga ƙuri'un kuma shugaba Guelleh ya lashe zaben kai tsaye. A zagaye na farko ya sake samun wani wa'adin mulki na shekaru 5. A 1999 shugaba Guelleh ya fara darewa kan ragaman mulki. Shine shugaban kasar na biyu tun lokacin da kasar ta samu 'yancin ta daga kasar Faransa a 1977. 'Yan takara 5 ne suka kalubalanci shugaba Guelleh, to amma tun farko dama an yi hasashen cewa zai zama zakara. Yayin da wasu jam'iyyun masu hamayya suka kauracewa zaben bayan da shi shugaba Guelleh din ya karya alƙawarin da yayi cewa ba zai sake tsayawa takara ba. Shugabannin masu hamayya sun yi zargin musgunawa daga 'yan sanda 'yan makonni kafin zaben, kuma sun ce kafofin yaɗa labarai su ma ba su yi adalci ba wajen yayata rahotannin yaƙin neman zaɓe. Tunda aka bude rumfunan zabe jiya Juma'a da safe, zarge-zargen kurakurai suka kunno kai. Wasu 'yan siyasa guda 2 sun zargi gwamnati da laifin fitar da wakilansu daga rumfunan zabe. Haka kuma sun zargi sojoji da yin zabe a rumfunan zaben da bai kamata su kada ƙuri'unsu a ciki ba. 'Yan siyasa masu hamayya da masana nazarin zabe masu zaman kansu a Siriya sun ce babu amfanin mutum ya hana wa kansa bacci domin sanin sakamakon zaben wakilan majalisar dokoki da za a yi a kasar a ranar 13 ga wannan wata na Afrilu da muke ciki idan Allah ya kai mu, domin an riga an yi hasashen sakamakon zaben. Sun ce zaben da za a yi a kasar Siriya ko kuma a yankunan da suke hannun gwamnati ba zabe ne da mutum zai tsaya yana cizon yatsa ba, domin jam'iyyar Arab Socialist Basa ta shugaba Bashar al-Assad wadda take jin ragamin mulkin kasar da mukarrabanta su ne aka shirya za su samu nasara. Shugaban Faransa François Hollande ya bayyana zaben a zaman na tsokana wanda samsam bai dace ba. Sannan kuma babbar jam'iyyar masu hamayya ta kasar wadda take samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya ta yi kira ga 'yan kasar a wuraren da za a yi zabe da su kauracewa zaben. Tana mai faɗin cewa wannan mataki ba zai sa a kawo ƙarshen yakin shekaru biyar a ƙasar ba. Jami'an jam'iyyar sun ce yin zaben yunkuri ne na shugaba Assad ya nuna halaccin kasancewarsa a kan mulki a kuma zaman wani ɓangare na gyara gwamnatinsa a idon duniya. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Belgium sun kama wani mai suna Mohamed Abinini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin Paris a watan Nuwamba. Haka kuma an danganta wannan mutumin da munanan tashin bama-bamai a Brussels a watan jiya. Mohamed Abinini dan shekara 31 da haihuwa dan kasar Belgium wanda dan kasar Morocco wanda dan asalin kasar Morocco ne a jiya Juma'a hukumomi suka kama shi. Ana kyautata zaton shi ne mutumin da aka gani a faifan bidiyo da hula samfarin malafa da ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin Brussels. Idan aka tabbatar da haka, to Mohamed ya taka muhimmiyar rawa a hare-haren da kungiyar ISIS ta kai da suka kashe mutane 162, 130 a birnin Paris sannan kuma 32 a birnin Brussels. Mutane da dama ne suka ji rauni a hare-haren. An ga Mohamed Abinini a wani faifan bidiyo na daban akan hanyarsa ta zuwa birnin Paris jim kaɗan kafin hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba. Yana tare da Salih Abdulsalam wanda shi ma ake zargi wanda kuma tuni aka kama shi a ƙasar Belgium. Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce alƙadarin masu ra'ayin riƙau na ƙungiyar ISIS ya fara ƙarewa domin ana ta karkashe manyan shugabannin ƙungiyar da mayakansu. Mr. Kerry ya yi wannan furucin ne a 'yan ziyarar da ya kai birnin Bagadaza jiya Juma'a domin yin shawarwari da shugabannin Iraq. Ya yi alƙawarin cewa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafata da 'yan ISIS za su yi aiki tare da Iraq domin ƙara matsawa 'yan ƙungiyar ta ISIS lamba cikin makonni da kuma watanni masu zuwa. Mr. Kerry ya kai ziyara birnin Bagadaza daga Bahrain, wadda ke zama ziyararsa ta farko a Bagadaza tun shekara ta 2014. Ya gana da Prime Minister Iraq Haider al-Abadi da kuma Prime Minister gwamnatin yankin Kurdawa Nasrullah Barzani kafin wani taron 'yan jarida. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka ta damu game da take-take ko kuma matakan da China take ɗauka a tekun kudancin China da ake rikici a kanta. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne a jiya Juma'a lokacin da yake gabatar da jawabi akan matakan tsaro a yankin Asiya a birnin New York. Ya ce kasashen yankin Asiya da Pacific suna nuna damuwa akan hidimomin sojan China. Ya ce waɗannan kasashen suna nuna damuwarsu ga Amurka. Mr. Carter ya ce kodayake Amurka tana da saɓani da China, to amma ta ƙudura aniyar yin aiki tare da su waɗannan kasashen a kan hanyoyin da ba za su dagula al'amura a yankin ba. Haka kuma Mr. Carter ya taɓo dangantakar Amurka da India da kuma ƙasar Philippines, ƙasashen da zai kai wa ziyara a makon gobe idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Ko a du'a da shi kai
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadi da ta shige Allah ya rasuwa ma shahararren mawakin na Hausa Alhaji Sani Aliyu dan Dawo. A yau zamu ji kaɗan daga cikin tarihinsa kuma zamu ji ta bakin ɗaya daga cikin ‘ya’yansa a wannan zaure, yayin da zamu ji wasu daga cikin shahararrun waƙoƙin da ya yi kamar wannan da ake ji ta Shehu Kan Giwa. Kafin mu je ga nan, muna miƙa gaisuwa ga iyalan marigayi Baba Ladan da na Malam Adamu Usaini. Muna taya su muna ɗaurin auren ‘ya’yansu Muhammad Lawan Ladan da Fatima Adamu Usaini Mamo da za a yi yau Asabar ɗin a ƙofar gidan Alhaji Ali Mai Block a bayan filin wasa Bakar Tuba Balewa da ke Bauchi da ƙarfe 11 na rana. Allah Ubangiji sanya alheri. Dan ban gaisuwa ga Yariman Toro, Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Muna miƙa saƙon taya murna ga ango Muhammad Adamu ɗan dada da amaryarsa Sumayya Sani Tilde, waɗanda su ma yau Asabar ɗin na ake ɗaura musu aure a masallaci Abu Huraira da ke unguwar New GRA a Bauchi. Allah ya sanya alheri. Gaisuwa ga shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar Kano, Balarabe Yusuf Yariman Gajida da amaryarsa Sadiqa Sule Umar, waɗanda a yau su ma ke bikin aurensu a gidan Sule Umar da ke ƙofa arewa a dawakin Tofa. Allah Ubangiji ya sa za a yi asa'a. Ga ɗimbin gaisuwar sashi Hausa zuwa ga Malam Dikko Buba Bukoyum a jihar Zamfara da Dr. Dayebo Badara tare da iyalansa garin Badara da ke jihar Bauchi, sai Malam Yusuf Abdullahi Dabo da mai ɗakinsa Hajiya Zainab tare da ‘ya’yansu Abdulaziz da Fatima da Nana Maryam unguwar Nasarawa Jahun. Haka kuma muna gaida Alhaji Garba Musa Dalla Tumbara, shi ma tare da iyalansa a nan Nasarawa Jahun a Bauchi. Sai gaisuwar Usman Disa Gadaka da sauran ‘yan uwanmu na GSSPAT. Sai Nasiru Yusuf, birnin Kudu, jami'in yaɗa labaru na Majalisar Ƙaramar Hukumar Gwaram a jihar Jigawa, tare da Amina Ahmed Gembu da Alhaji Ahmed Gembu, da fatan kuna nan lafiya. Sai gaisuwar ASP Sa'idu Amaya Fanti, sarkin yaƙin Fanti wanda yake zaune unguwar Jahun a Bauchi. Sai gaisuwar Alhaji Obafan shin da iyalansa a Magamar Gumau, tare da Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya da iyalansa unguwar Kandahar da ke Bauchi. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu Ubayo, ɗan madama alƙaleri hukumar kwastam ta Najeriya a Lagos. Sai Alhaji Muhammadu Sabo Turakin Giyaɗe, tare da Alhaji Umar Kesa maji daɗin Udubo, tare da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Comrade Abdul Malik Muhammad Idris, wakilin gidan rediyon Nagarta na Kaduna da ke Bauchi. Ga ɗimbin gaisuwa kuma zuwa ga Alhaji Kabiru Usman Gabasawa, sai Alhaji Umar Modi na Bako da Abdul Kuddusu Ubawa, sai Comrade Kabiru Ado min jibar shugaban ƙungiyar Kwadago ta jihar Kano. Dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. marigayi Sani Aliyu Dandawo ake ji da wannan waka ta marigayi Shehu kan giwa. To kamar yadda na faɗi a ranar Lahadi da ta gabata ne Allah ya ma shi Sani Aliyu Dandawo rasuwa a lokacin da ya rasu din wakilinmu da ke can Sokoto wato Murtala Faruk Sanina ya aiko mana da wannan rahoto.
Marigayin mai shekaru 78 a duniya ya bar matan aure biyu da yaya 22 da kuma jikoki 29. Aminu Sani Aliyu Dandawo na daga cikin ƴaƴan marigayin na kuma zanta da shi ta wayar tarho jim kaɗan bayan kammala jana'izar mamacin.
To gaskiya ka san akwai damuwa kwarai da gaske, sai dai duk abin da ya zo daga Allah babu yadda za a yi, sai dai a rungumi hankuri kawai.
Shin wane ne Sani Aliyu Dandawo ga iyalansa?
To gaskiya Alhaji Sani Dandawo mutum ne wanda ke gaskiya yana da kula da al'amura na iyali kwarai da gaske. Kuma gaskiya yana da kula kamar ta fanni in kana son ka yi karatu haka, to sai inda karin shi ya kare. Kuma gaskiya ba mutum bane wanda ke nuna wani bambanci tsakanin wani da wani, yawa kamar tsakanin iyalan shi haka, irin nuna bambanci haka da sauransu, gaskiya bai da wannan. To gaskiya ba karamin rashi muka yi ba, don kusan in ce dukkan mu ba mu taba fuskantar wani matsala ba dai ga rayuwa kamar irin wannan garana.
Shin daga cikin ƴaƴan nashi akwai wanda watakila ya ɗauko sana'arsa ta yin waƙa ko wani abu?
To gaskiya al'amari ne wanda yake ka san abu ne a durƙushe, tunda
gaskiya ne
lokacin yana da rayuwa ba ka yi yunƙurin cewa za ka, tunda ko ka ce za ka yi ba zai bari, ba zai ce ka je ka yi karatu. To dama daga cikin iyalan shi ni ɗaya ne na ɗan fara bin shi lokacin muna ɗan zuwa taya haka da sauransu. To kuma daga baya gaskiya ba shi ne ya ce in bari ba, ni dai ne kawai na bari. To gaskiya ba mutum bane wanda ke son iyalan shi su yi wannan sana'a, sai abin da bai kaddaro daga Allah kaga babu. Dan yanzu kaga mu muna aisha mu manya ne, muna ganin cewa ba mu yi, yana yiwuwa kannan mu dake kasa su yi, yana yiwuwa kuma mu manyan din mu yi, tunda mun kayan shi da su din mun karan kan mu kan dan yi wani lokaci. Yawa sannan akwai shi ainihin babban wannan mu ya kan dan yi shi ma, idan ke ma'aikacin kaci ne da duk yana da waya rike shi kamar tamkar sana'a haka, amma mu kan dan yi. Sai dai ba mu san dai yadda abubuwan za su kasance ba gaskiya.
Marigayi Sani Aliyu Dandawo dai haifaffen ɗan asalin jihar Sokoto ne a garin Shuni da ke da tazarar kilomita 10 da birnin Sokoto a yankin karamar hukumar mulki ta Dange Shuni. To sai dai marigayin ya sami kansa a garin Yawuri ta jihar Kebbi sakamakon ƙaura da mahaifinsa marigayi Aliyu Dandawo, wanda shi ma shahararren mawaƙi ne ya yi daga Shuni zuwa Yawuri.
Daga Yawuri Gombe akwai nisa, Dane ji Gombe Sheho a Sarki.
Da Dane Gombe banga nisa ba, ta hene ke ina ta baba tu.
Murtala Faruk Sanina.
Ai mu ma dauki wansa ku ni na ya kai
mai yauri saban sarki. Sha ai mu ma dauki wansa.
Kachaon karko
abinda mu kai ma wata mai yauri saban sarki,
ka zama sarki ka ba ji haushi na yanzu gaggaki toron giwa,
rika ba go sai ma di mai yauri saban sarki,
na san ba
kataje da mai dan kai mai yauri saban sarki, sha ai bu ma dauke wansa ya kubu nui na ya kai
wauna tita ce kai ta bayar saboda Allah kai ya zabo,
kada mutun yayi ma barje a jaje ana kele ma
yaurawa ne maka muna
a barshe na daya dawo mai yauri saban sarki,
zamanin tukur dan abudu komi ne ka son
To, kamar yadda aka ji a cikin rahoton Murtala Faruk San Inna, wato shi dai marigayi Sani Aliyu Dandawo asalinsu daga Shunini wanda ke cikin wato jihar Sokoto. To, amma kuma wannan sana'a ta waka gado yi daga wajen mahaifinsa Alhaji Aliyu Dandawo wanda shi ne ya ƙaura daga Shuni zuwa Arugungu. Daga nan kuma ya sake kaura daga Aragungun zuwa Yawuri. Asali a Yawuri aka haife shi marigayi Sani Aliyu Dandawo, ba a cikin Shuni ba, mahaifinsa ne aka haife shi daga Shuni ya kaura zuwa Yawurin. To, shi marigayi Aliyu Dandawo din kuma an sani cewa a lokacin yayi waka sosai, shine mawaki na harɗin Shuni na wannan lokaci. Sannan daga bisani kuma ya zamo mawakin sarkin Kabin Argungu Muhammad Sama marigayi. Sannan kuma daga nan ne sai ya koma Yawuri, inda ya zamo mawaki na sarkin Yawuri Abdullahi a wancan lokaci din, inda har aka haifi shi Sani Aliyu Dandawo ya rika yin waka a nan wurin.
Alhaji Garba Muhammad Noma na Bauchi Rai ya dade kai karko.
Ya Rabba na shi dada ma ka girma,
rahin da kai shi da ma shi.
Ya Rabba na shi dada ma ka girma,
rahin da kai shi da ma shi.
In da kita ni je Bauchi, in ba ki da ni je Bauchi.
Alhaji ne ga shi ya ban kuɗi na Bauchi Rai ya dade kai karko. Alhaji Garba Muhammad Noma na Bauchi,
zanna Bauchi da yawo sani.
Ishe Garba Muhammad Noma na Bauchi Rai ya dade kai karko.
Na zo na ishe mayan Bauchi,
waɗanda ba su da shaka komi na Bauchi Rai ya dade kai karko. Alhaji Garba Muhammad Noma,
Alhaji Garba Muhammad Noma,
kuka waɗa aji yankin Bauchi na Bauchi Rai ya dade kai karko. Alhaji Garba Muhammad Noma,
ɗan kasuwa tamfa wani sarki,
moton dubu ka ka samu garka. Suna jira ce ce lilwan kasuwa Bauchi Rai ya dade kai karko.
Ɗan kasuwa tamfa wani sarki,
moton dubu ka ka samu garka. Suna jira ce ce lilwan kasuwa Bauchi Rai ya dade kai karko. Alhaji Garba Muhammad Noma na
kowa gwamnati ta ba aiki, in ba Garba ka aikin nan ba.
Sai an gama shi a koma gyara, saboda an mata aikin banza na ba.
Kowa gwamnati ta ba aiki, in ba Garba ka aikin nan ba.
Sai an gama shi a koma gyara, saboda an mata aikin banza na Bauchi Rai ya dade kai.
To, kamar yadda aka ji ba wai sarakuna kawai Sani Aliyu Dandawo marigayi ma waka ba, ya yi waka ma 'yan siyasa kamar yadda aka ji a wakan ta Shehu Kan Giwa da wakan Sarkin Yawuri da aka ji da wannan waka ta Alhaji Garba Muhammad Noma wanda ɗan kasuwa ne a lokacin. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya cikin shirin namu na yau. Allah Ubangiji ya ji kan Alhaji Sani Aliyu Dandawo, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, kuma iyalansa da sauran duk waɗanda ya bari, Allah Ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi da muka yi baki ɗayanmu. A huta lafiya.
An ce mini wani jirgi ya zo ya kawo bakin Turawa.
Alasa kwaya ne a ciki na Garba mai nasara a ruwa. Mu zo gida min buganai.
Na tai haɗe jabita a hamil a kai shemi ne ya yi kanon labo. Na je kano neman Ahmed a kai shemi ne ya yi. kasan abin daga Allah ne mutun daga ne mota aruwa
tela ya kabage wa ya ya ta akwai mai ya ciki naga ba mai nasara aruwa muzage dan mugana
nala igumi uban jamila ahane
ba ja ya ya da kai
nala igumi Naturakin kano uban mamman na jiro man katina hasan zaki
da mata ba ka char mamada
ame ruwa mai na urori
azoje da ada agani
gona ame ta kai gona komi akashi buka duniya
akwai cikin gona aruwa
gashin Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a Jamhuriyar Congo da ya bari shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Djibouti Hassan Umar Mohamed ya ba da sanarwar cewa shugaban ƙasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi jiya Juma'a da kashi 68.7 daga cikin 100 bisa sakamakon farko da aka gabatar. Dama kuma an yi hasashen cewa shi ne zai lashe zaben. 'Yan siyasa masu hamayya da masana nazarin zaɓe masu zaman kansu a Siriya sun ce babu amfanin mutum ya hana wa kansa bacci domin sanin sakamakon zaben wakilan majalisar dokoki da za a yi a ƙasar a ranar 13 ga wannan wata na Afrilu da muke ciki idan Allah ya kai mu, domin tuni an riga an yi hasashen sakamakon zaben.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.